sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Binti Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki cikin farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren Laraba 25 ga watan Nuwamba. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa kotu ta yi watsi da bukatar neman bailin Sanata Ali Njume na Najeriya wanda ya shafe kwanaki biyu a tsare game da badakalar kuɗin da ta shafi tsohon shugaban kwamitin kula da ƴan fansho na Najeriya. Sannan za ku ji rahoto kan caccakar baki da ke faruwa tsakanin jam'iyyar PDP da APC a jihar Adamawa bayan da Sanata Elisha Abo ya canza sheka. Amma yanzu dai bari mu sha labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Miliyoyin Amurka sun rasa ayyukansu a wannan lokacin na hutun bikin ranar Thanksgiving saboda rufe masana'antu da aka yi sakamakon annobar COVID-19. Miliyoyin mutane kuma na fuskantar rashin tabbas da damuwa akan samun damar gwajin cutar da kuma wasu abubuwa da suka shafi kiwon lafiya. Amma yayin da lokacin hutun ya fara a daidai lokacin da ake samun karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus, wannan yanayin bai sa an kawo ƙarshen kikikakan da aka samu a majalisar dokokin Amurka ba game da duba tasirin annobar akan tattalin arzikin ƙasar. A cewar alƙalaman waɗanda suka rasa ayyukansu da aka fadda a yau Laraba, sama da mutane 770 suka rubuta takardar neman taimakon rasa aiki a makon da ya gabata, yayin da wannan adadin bai kai kusa da wanda aka samu a baya na tarihi ba a farkon shekara a lokacin da aka fara annobar, shine mako na biyu da ake samun karuwar waɗanda suka rasa ayyukansu. ‘Yan majalisar dokokin Amurka daga manyan jam’iyyun ƙasar biyu sun amince akan cewa jama’ar Amurka na buƙatar wani zagayen tallafin agaji don sauƙaƙa matsalar rashin ayyuka da ƙarancin abinci da kuma damar samun kulawa a asibiti. Amma a wannan makon na bikin Thanksgiving da kuma ake kira bikin ranar cika-ciki, ‘yan majalisar sun koma gidajensu a gundumominsu yayin da rumbunan ajiye abinci a babban birnin ƙasar ke fuskantar tururuwar mabuƙata. A yau Laraba, ƙasar Azerbaijan ta faɗi cewa dakaranta sun shiga gunduma ta biyu cikin uku da Armenia za ta maida mata a zaman wani ɓangaren yarjejeniyar zaman lafiya da suka cimma wadda ta kawo ƙarshen makonnin da aka kwashe ana bata kashi a kan yankin Nagorno-Karabakh. Ma'aikatar tsaron ƙasar da ke Baku ta faɗa a wata sanarwa cewa tawagar sojojin Azerbaijan sun shiga yankin Kalbaja a yau 25 ga watan Nuwamba a ƙarƙashin yarjejeniyar da Armenia da Azerbaijan da kuma Rasha suka rattabawa hannu a farkon wannan watan. Kalbaja da ke a tsakanin yankin Nagorno-Karabakh da ake takaddama a kansa da yankin Armenia, da farko a ranar 15 ga watan nan na Nuwamba aka shirya za a danka shiga Azerbaijan, amma Azerbaijan din ta dage wa'adin saboda dalilan kai agajin jinkai. Armenia ta amince ta maida gundumomi uku da ke Karabakh, wato Azdam, Kalbaja da Lachin, a zaman ɓangaren yarjejeniyar da ta kawo ƙarshen farmakin da Azerbaijan ta kai wanda ya yi sanadiyar kwato wasu yankuna da dama da ‘yan awarin Armenia suka mamaye a yakin shekarar 1999. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Nijar da ke yammacin Afirka ta ayyana kwanaki uku na zaman makoki a faɗin ƙasar bayan da tsohon shugabanta Muhammadu Tanja ya rasu yana da shekaru 82. A jiya Talata, gwamnatin Nijar ta faɗi cewa Tanja ya rasu ne a Yamai babban birnin ƙasar, amma takamaimai ba ta bayyana dalilin mutuwarsa ba. An zaɓi Tanja a matsayin shugaban ƙasar har sau biyu a Nijar daga 1999 zuwa shekarar 2010 kafin aka yi mashi juyin mulki saboda ya yi yunƙurin ya yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garin Bawul don ya samu damar ci gaba da mulki. Hamɓarar da gwamnatin Tanja ne ya ba Isuwa Ahmadu damar zama shugaban ƙasa a zaɓen shekarar 2011 wanda aka yi. Mutuwar Tanja dai na zuwa ne ƙasa da wata ɗaya kafin zaɓen shugaban ƙasar Nijar. A ƙarshe, Diego Maradona na ƙasar Argentina, ɗaya daga cikin shahararrun ‘yan wasan ƙwallon ƙafa na tarihi a duniya, ya rasu yana da shekaru 60. Ɗan wasan ya rasu ne sakamakon rashin lafiyar da ta shafi zuciya, a cewar rahotannin kafafen yaɗa labaran Argentina. An samu nasarar yi wa shahararren ɗan wasan tiyata don a cire masa gudajen jini da ya taru a ƙwaƙwalwarsa a farkon wannan watan, a cewar BBC. Maradona dai ya daɗe yana fama da jarabar shan barasa da amfani da miyagun ƙwayoyi. A shekarar 1986, Maradona ya jagoranci Argentina a gasar wasan kwallon kafa ta duniya a Mexico. A lokacin gasar, yayi wasa mai kayatarwa a lokacin da kasar sa ta kara da Ingila.
Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji a farkon shirin, a Najeriya, Sanata Ali Ndume ya shafe kwanaki biyu a tsare duk da cewa ya ɗaukaka ƙara ta hannun lawyer da ke kare shi don neman beli tun ranar Litinin da aka tsare shi a gidan gyara hali da ke yankin Kuje a birnin Tarayya Abuja. Sakamakon ƙauracewa zaman kotu da tsohon shugaban kwamitin asusun ƴan fansho Abdulrashid Maina yayi a bisa zargin wawure kuɗaɗen al'umma bayan da Ndume ya tsayawa Maina don samun beli. Wakiliyarmu Halima Abdurrauf na dauke da karin bayani.
A ranar Litinin ne babban kotun tarayya da ke zamanta a birnin Abuja ta bada umarnin a tsare Sanata Ali Ndume sakamakon tsayawa da ya yi wa Abdulrashid Maina da ake zargi da rashawa sakamakon kauracewa zaman kotu tun watan Yunin shekarar 2020. Fitaccen lauya barista mai nasara Kogo ya yi bayani ta fuskar shari'ar.
Shari'a sabanin hankali kamar yadda mutane ke faɗi, kuma inda ake da matsala shi ne tsarin sashi na 36 sakin sashi na 5 na tsarin mulkin mu da kuma tsari na sashi na 230 na tsarin mulkin Najeriya, wanda ya bada hurumi ga kotuna su tunani wanda yake ya wuce wani kokonto. Ali Ndume ya bada siyasa hannu, ya daushi beli na Abdulrashid Maina, kuma yanzu Abdulrashid Maina yayi dabo ya bace. Wajibi ne ga ita kotu dama ta dauki mataki ɗayan biyu, wala Allah ko miliyan 500 da ya bada a matsayin kuɗin sa hannun beli a zama an narkar da su ya zama mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya, ko kuma a ce a'a tunda wancan benin shi a kama shi a matsayin shine mai laifi. Shi kuma Nnamdi Kanu, wanda ya fito ya ce ma Najeriya ma ta wargaje shi, sai an fito da kasar Biafra, kuma senator wanda yake zaune a Barebe shine wanda ya sa hannu da shi da wasu mutane aka bada shi beli, shi ma kuma yayi dabo ya bace aka rasa inda yake. To abin da ya kamata a nan wurin shine ita kotu ita take sauraron wancan shari'a na Nnamdi Kanu. Ya kamata a ce wannan mataki da aka yi na Ali Ndume tuntuni da dadewa shine za a yi akan shi a Barebe. To amma ya danganta kuma ga shi lauyan gwamnati da ke wurin, waɗanda suka tsaya mashi aka bada shi beli, wajibi ne a kamo su.
Tun bayan tsare Sanata Ali Ndume a Kuje ne ƴan Najeriya da dama suka yi ta tofa albarkacin bakin su game da batun, inda Dr. Saidu Dukawa mai fashin baki akan al'amuran yau da kullun ya bayyana ra'ayinsa game da tsare Ndume.
Shi hukunci kullun inda mutum ya saka doka ana so komai girman sa a haukansa, dan haka idan yanzu Sanata Ndume akan laifi irin wannan cewa ya tsaya Rashid Maina bai iya kawo shi kotu ba, shi a tura shi kurkuku, to wannan yana nuna cewa shari'a tana zabar wanda za ta hau kansa, kuma wannan yana ruguza al'umma, yana ruguza tsarin shari'a.
Ana rubu Yunusa Abubakar Ahmad mai wakiltar mazaɓar Yamal Tadeba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya ya bayyana cewa
shi sha'ani na wannan shari'ar da sun gusana ta Ali Ndume wanda ke wakiltar Borno North National Assembly, magana ce ta an dan saba wa ka'ida idan nan kuma ta kasa wanda tsarin mulki ya shimfiɗa tattare da tuhume-tuhume da ake yi na masu laifi, wanda shi Ali Ndume ya lamunce shi Abdulrashid Maina shi ne mai laifi, wanda kuma ɗaukan belin mutum in yana na fuskantar shari'a ba laifi ba ne, tunda ko shi ma tuhuma ake masa ba wai an ce yana da laifi ba ne. Sai kotu ta gama bincike, kuma kotu wanda take da ingancin hurumi ta hukunta shi, to sannan za ta ce shi mai laifi. Shi ne cewa duk da an san kaddara ce aka bada, to yanzu suna cewa Ali Ndume ko dai ya kawo kuɗi kwatankwacin wannan kaddara, ko in sai da kaddara za a yi a saida ta a dawo da kuɗin. Amma kafin nan, tunda sun rasa shi Abdulrashid Maina, shi za a kai shi gidan kaso a tsare shi.
Majiyoyi daga babban kotun tarayya da hukumar EFCC mai yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa sun tabbatar da cewa Ndume ta bakin tawagar lauyoyinsa da Marcel Oru ke jagoranta ya gabatar da dalilai 12 na ɗaukaka ƙara, amma kotu ta yi watsi da su. Dan uwan Maina, Malam Aliyu Maina, ya yi kira ga dan uwan nasa ya mika kansa ga hukuma ganin yadda Sanata Ndume ya sadaukar da kansa da ɗaya daga cikin al'umman da yake wakilta. A wani bangare kuwa, kungiyar Masab mai fafutukar ganin an raba Najeriya tare da kafa kasar Biafra ta yi gargadin cewa kasar Ibo ba za ta zura ido a kama Sanata Anyinaye Abaribe wanda ya tsaya wa shugaban kungiyar IPOB Nnamdi Kanu ba. Halima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Halima Abdul Rauf yanzu kuma zamu leka jihar Adamawa a arewa maso gabashin Najeriya inda ciccakar baki ta kaure a tsakanin jam'iyyar PDP da ke mulki a jihar da kuma jam'iyyar APC biyo bayan sauye shekar da dan majalisar dattawa da ke wakiltar Adamawa ta arewa Senator Elisha Abo yayi zuwa APC wakilin muryar Amurka da ke Adamawa Ibrahim Abdul Aziz ya aika mana da karin bayani
Senator Elisha Abo wanda ke wakiltar mazabarar Adamawa ta arewa ya bayyana cewa su ne daga PDP zuwa APC a cikin wata wasiƙa da shugaban majalisar dattawa Senator Ahmad Lawal ya karanta a zauren majalisar a wannan Laraba a cikin wasiƙar Senator Abo ya koyi zargin cewa ya fice ne daga PDP saboda yadda gwamnan Adamawa Ahmad Umar Fintiri ke tafiye da jam'iyyar a yanzu idan mako ba mance ba Senator Elisha Abo ya ja hankalin ƴan Najeriya ne a shekarar ta gabata sakamakon wani bidiyon da jaridar Premium Times ta wallafa inda aka ga dan majalisar dattawan na cin zarafin wata mace batun yanzu ma ke gaban kotu to wai koya ya tsoho jam'iyyar sa ta PDP ta ji da wannan sauye shekan barista Eti Shehu da ke ma zama shugaban jam'iyyar ta PDP Adamawa yace ko Allah raka take gona to amma kuma fa za su kwace kujerar su na majalisar dattawa
to shi ma kanshi ya sani yadda aka yi in ba ka gishin jam'iyyar PDP ba farin da zai samu tace domin animal adalci aka yi zaben gaskiya da gaskiya kuma jam'iyyar PDP ta taimake shi shi ya gudu da mandatin jam'iyyar PDP amma mu a jihar Adamawa dole ne za mu dauki mataki bisa kan sai barwannan kujera a sake a gudanar da zagaya wannan waje domin haka tsarin dokan kasa ya
fato sai dai kuma ita ma jam'iyyar APC ta kome da martani dan gane da wannan sauye sheka ga ma da sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC Adamawa Honorable Ahmad Lawal
a san ka duba ai doka ta ce idan akwai faction a jam'iyyar kana da dama ka bar jam'iyya kuma kowa sai jam'iyyar PDP da Adamawa akwai faction akwai RPDP akwai PDP wannan daga yanzu ma haka suna kotu to wannan shi ya bada kowane dan jam'iyya dama idan akwai faction a jam'iyyar kana iya barin jam'iyyar kuma inda daga dama ko da an zabe ka ne to don haka mutum magana su je kotu sai daga lalan wannan ba su da hujja saboda dama da aka ba shi ya bar jam'iyyar ya riga ya samu wannan dama saboda faction ta riga ta kasance da PDP akwai PDP akwai RPDP to in kuma ka ce maka akwai faction kana da dama ka bar ta fita ka bar kowa da ka kuma wata tabbata daga rama
to wai ko shin ma mai shari'a ke cewa dan gane da sai shekan da ƴan majalisa ke yi a yanzu barista Idris Jalo lauya ne mai zaman kansa a Jalin Gofar jihar Taraba ya ko bayyana abin da doka ke cewa
akwai dama wajen bannan sanda shekara daga jam'iyyar da wato aka zabi mutum zuwa wata jam'iyyar daban amma sharadin shine idan akwai ko rikici wani abin nan bambancin ra'ayi haka wanda ya shafi jam'iyyar da wannan da canza shekara yake ciki to inda ake samun matsalan shine yadda za a kwashe wannan kujera dole sai an tafi kotu sannan zuwa kotun nan dole sai an je da hujjojin cewa lalle wannan ya koma ba tare da wani dalili ba ko kuma a babu wani crack a jam'iyyarsa to wannan shine adda wuya
koma da menene yanzu kawai lokaci ne ke iya tabbatar da yadda ta kaya kafinin da shekarar 2023 Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
to a gaida Ibrahim Abdul Aziz masu sauraro yanzu maga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman akan sana'ar fawa wato mahauta masu harkar yankan dabbobi a Najeriya
tun shekaru aru-aru da sun kauce ne ake sana'ar fawa a sassa da kasashe da yawa a duniya ciki har da Najeriya akwai wani lungu da sako na Najeriya ya Allah a shiyar arewa kudu yamma da gabashin kasar zaka sami mahauta wato runji masu sana'ar fawa daruruwan mahauta masu yankan shanu awaki tumaki har da raƙumma sun yi dumu-dumu a cikin harkar fawa don su ɗebewa kansu takaici sai dai mutane da yawa suna da ra'ayin cewa wannan sana'a ta fawa tana tattare da ɗimbin bashi akan haka ni tattauna da wasu masu sana'ar fawa
Alhaji Mahaifarkin wa Ibadan to ya uyu fawa gaba ɗaya ta yadda ta lalace don menene lalacewa ta yanzu yanka har yanzu ba mu wuce yankan nama naira 50 ba
to ma ƙananan guntu na miya kenan
na miya naira 50 ko mai saye bai wuce naira 500 iyaka su kenan
kana nufin mata masu dafa abinci kenan
a'a ma kaza dai ma sai abinci in sun ka zo ba su ci sai naman naira 100 ko yoshi cikin kuka suke nama ya tsada nama ya tsada kuma nama ba lahin mauta bane lahin na gine da kai yanka duk asara zakai tai da kai yanka duk asara zakai tai ana ta na ai karan mawaci na ai karan mawaci ko ba lahin mauta bane wani ma in da karmo in ya tai da aikin nan mata tai ko naman miya ma karshen ta ji zai yake yanka mata yanzu duk abu ya lalace muna mu rasa abin da za mu yi sana
to yanzu idan kun so sai hannu kuka yanka shin kudi hannu kuke sai da mu ma sai gari ku ko ko bashi
dan mun ka sawo mun ka yanka ba yan to bashi mun ka sai da mu sai sun ka saya to kawo wata da gudu wata kuma ta kawo haka muke ko yaushi
masu sai gari ku suna gasawa su ma suna balangu fa bashi ne ko kudi hannu
na ma balangu su ma suna dauka bashi sai sun ka dau bashi sai ga abu ya musu ya sai su gudu su ban mu ba su biya
to ku bashi kuka sawo a cikin kara ko ko kudi hannu
ma muna so a bashi mu to mu yanka in babu abin dole a zo a tsare mu sai mun biya
to mutane da yawa suna da ra'ayin cewa ku mahauta kuna cin bashi da yawa me zaka ce
dole ne mu ci bashi da yawa don kai sai bashi mai nagge nan in ya ga bashi da ka saita sai ka saita da tsada ko da ba kai ta ka yanka ta dole ka yanka ta ka samu abin da ka ci da iyalinka
me yasa ba ku nemo kuɗi ku zo ku saya da kuɗi sai ku rinka sayan bashi ana gora muku kuɗi akan saniya ko kuma akan sa su yi tsada
ko ka kai karan tu kuɗi ko ka samu kuɗi karan tu to Allah so yau da gobe sai ta dan mu baka da kokon kuɗin nan sun ƙare
matan shekaru aru aru a lokacin su mawaka irin su Illon Kalgo ya taba yin wata waka shi na wa wani mahauci waka shi na cewa dan ada buka rikici wani bashi sai Allah ya biya na tan ku sai Allah ya biya ba ka ganin cewa kun dade kuna cin bashi
to lokacin nan dai kuma barun ne in ka ga ci bashi to ya ga dama ne dan lokacin abin duniya banda yake yanzu kuma abin duniya dan sa kaga iskan ma na 200 dan cikinu babu da yake a ce 200 da sun ko 300 dan karami babu da yake
yanzu idan aka kwatanta da da a wani lokaci ne aka fi cin riba akan nama idan aka yanka saniya ko sa
yanzu babu radda za a ci riban nama yanzu halin ga ne babu radda za a ci riban nama to nagge ta rike ta yi kuɗi
to sarkin fara yanzu da Nathan Baker mi sana'a fara ta yi ma
to sana'a dai sai da yanci alhamdulillah na gode ma Allah don na aure ciki na haiwa ciki na samu tiya ciki kan kuka gare ta
sunana Muhammad Inuwa da dajiya mi sana'a nama kin yi ibada
tun wani lokaci ne kake wannan sana'a ta nama
sana'a nawa na shekara 16 na yin ta
to gado ne koko da shiga dai kai
ni ga datta na yi gaba da baya dan ban da wani dan uwa ba mahauci ba saboda yanzu a cikin sana'a fawa komai ya riga yayi tsada komai kuɗi a cikin sana'a fawa ba abin da ake samu sai wahala amma wannan abu Allah ne ya kawo Allah kuma shi zai yayi mana shi
ka taba yin sana'a fawa a wata jiha ko wani gari banda nan Ibadan a jihar
na taba yin sana'a fawa a Kano na yi a Mandawari na yi a Dandago kowa san da dajiya a Dandago kowa san da dajiya Mandawari kuma a cikin garin Bebeji nake dan gidan sarkin fawa ne da Bebeji amma wannan sana'a fawa to wallahi mu ne zabun yayi riga fa karfin mu komai ya riga ya ta'allara
ya zaka kwatanta sana'ar fawa a can garuruwan arewa da nan kurmaso yamma a birnin Ibadan
garuruwan arewa su suna samun abu da sauki suna sawa da sauki mu kuma nan sai wani ya saya mu bashi riba riba kan riba ne kuma kayan kawo su kudin ma ba su haduwa sai dai abun da aka yi a hakura kowa ya hakura mai nan mai duke ya hakura shi ko mai aikin nan mai hakura
to me yasa ka bar arewa ka dawo nan inda tsada ta yi yawa ko kuma ake dora mu kuɗi
to abun da za raba arewa can muna da yara ne da suke yawa suka zazzauna a guraren mu kuka bar musu gudun su ma suna aikin yasa muka rabu da su amma ni yanzu da san samu na ne ma na fi son kuma arewa saboda abun ya riga yayi tsada yanzu
ka taba yin wata sana'a banda wannan sana'ar fawa
taba yin sana'a ban ba fawa ba tashi na ba ta wadda ba wani abu ba nama ba
to yanzu kana son ƴaƴanka su gaji ka wannan sana'a ta fawa
ni dai ƴaƴa na nayi sai suna so su yi karatu ne su yi ilimi ban so su zo gun mu san ka sai da nama gaskiya saboda aikin nama ya fi karfin kowa aikin nama ya fi karfin mahauci mahauci yanzu banda wahala ba abun da aka rura ga bashi yayi mana yawa tar huta mana bashi kaza rana kaza an bi ka bashi rana kaza an bi ka bashi wannan duba aiki bane kai baka ci ba wani ido ci ne yasa a ganin ki so ni yanzu da ma wani aiki zan canja sai canja mu kun bar sana'a fawa
Ahmed Majin ga na magana wallahi sana'a fawa yanzu sai an kale komai duniya yanzu wallahi sai dai Allah jara komai dai komai
to ya mutum shanu suna sauki ko tsada
ah shanu on wa sosai on wa yayi tsada
me ka tsar shanu
ah ba sani ba
to amma ana cewa ku masu sana'a fawa kuna rike kuɗi kuna cin kuɗi ana bin ku bashi da yawa
oh ba wani wani ya ci bashi dole sai biya duk wani in bai mutu ba duk wani ya ci shi ko ba wani ya kaje shi ba wani shi ko ya sai ya sai da sai kai
ya ji ni biya kike kudi amma wanda ya ci kudi dole zai biya
amma kuna sayan bashi
a ana sayan bashi
dole kuna sayan nama bashi
a ana dole kai kuma
to ana ci mu kudi
a sosai ana ci
an taba ci ma kudi
a so ne wa
kaman nan an ka ci ma
duwa duwa alakwata wani ana yin sana alakwata sai da kubai sadaka amma da an riga an ka wannan sai sosai kwashe nan shi wannan sai sosai kwashe nan shi
duka bashi
bashi ne sai da alaja
rajin murta Allah eh a nama ya kudi ne so
ya nama
ah nama wallahi akwai kudi
me yasa nama ya kudi
ah saboda nan can sama nan ya bata da shi wallahi akwai ya lalace arewa shine wallahi ya so kuna na da sano bara ana kama shi so le bawo ne ana da kiwo babu wallahi shine an bata kasuwan su amma magan Allah sai jara komai ne zai yi da shi
san da kuna sai a da naira 200 yanzu na kuke sayan sa
the odin labi 250 270 yanzu the review the sabai tele bawo ne ana sai na kara ko zanu da review yanzu the review the sinten the riku shine yanzu
haka ma naji ta bakin wasu masu sayan nama masu abinci da madin lalle da masu sana'ar shanu don warware zare da abawa a game da sana'ar ta pawa da kuma bashin da ake zargin ana bin su
Usman College
kana sayan nama miya
ina saya
to bashi ko kudi
ana ni kudi na hannun ke biya
baka taba sayi bashi ba to amma masu nama sun ce kuna saye bashi
magana ne suke yi
ba gaskiya bane
ba gaskiya bane
sun ce bashi ya musu ya don ba ku biyan kudi nama in ku saye
wallahi gidaje
Alhaji Mustafa Kingimin Gambo ake saniya nake
har da kana aikin saniya
ya kai shekara 40 na ake saniya
to yaya mu'amala da mahauta
to mahauta da akwai lafiya zaman lafiya a da mu da mahauta amma yanzu saniya ya fi karfin kowa yanzu saboda Najeriya ba mu da shanu shanu mu sun shiga Ghana sun shiga Cameroon sun shiga Bangi sun shiga Chad har su dan shanu Najeriya
shanun ku kuna sai da mahauta
muna sayarwa mahauta ai suna buka aikin mu
kudi hannu ko bashi
da ko ka sayar bashi da farin kudi duk ɗaya ne saboda ba sa cin kudi da
to yanzu fa
wallahi yanzu ba sa biya to shanun da da ana sayarwa 20,000 yanzu shine 500,000 mawuci isiyaje yanka kudin ma ba zai hadu ba wani gudu da kudin wasu su biya wasu kawai dai yanzu dai masalan shaniya ya fi karfin talaka
to kai kana bin wani mahauci bashi
ba iyaka ba ba lissafi wace ga wanda nake bin bashi
kamar nawa kake bin mahauta bashi yanzu
kamar katara ka bani zai kai miliyan 5
amma su ma sun ce suna sai da bashi su mahauta
mun yarda tunda masu tuwo suna daukawa masu kafa su dauka su je su sayar su samu wani abu to wannan za su gudu da wasu kudin su
Abubakar Bujizago ni dilali ne
ya kuke hulɗa da mahassan shanu
gaskiya mahassan shanu nan dai muna ta hankura da su kan kullum muna ta fama da su ko ka ce baka sayar mu mahauci kuma da bayar ka bi dima shiri kai da shi ka saida mai kuma
wato mahauta su ne abokan sa harka ku
gaskiya su abokan kasuwancin mu gaskiya don ko ka fara da mahauci ka ce baka saida mai wata ran kai ka neman shiri ka kira shi ka ce zo ya sayi
saboda mai kuke neman su
to saboda kaso ba ta tasiri abun sai a hankali baki ba mu shigo muna kasuwa inda baki na shigo muna kasuwa kaga ba wani wanda kai hushi da shi baka ma son ka saida mai gaskiya mahauta sun kai sayin shanun mu gaskiya don baki ka yanzu babu baki tun lokacin da corona virus din ta faru yanzu babu ma baki na a sai a jawo yanzu gaskiya babu kasuwa duk ta mutu
to yaya kuke yi game da bashi
to bashi haka nan muka saida tun da kana sayar da mutum san 350 ya baka 90,000 haka dai zai ta ba kuɗi na wani na ad sa guda an ka saida mai biya 4 ko 5
sannan kuma kuna bin wasu bashi
sosai ko wani ya rike ma ya ki baka wani in ya dauka ma ya ta ba ko mu gani ne wallahi
duk kana faɗin a takaice dan bashi ne kake bin mahauta
gaskiya ina guntu kai bai mali sawa don insha Allah na hebe miliyan guda misali mai 50,000 mai 90,000 mai 120 suna da yawa gaskiya
to menene korafin su na kin biyan bashin
to su ma kukan su kai dai wanda ka dauka yan uwansu suka dauka ba su biya mun je dauki cinya ta 60,000 ya gudu ne tiya ta ba ku magani ne kaga wani bai da zarin dokar kudi ya ba ku mai koma sai wani kaga kai ma ka shiga
sunana Hassana Sarauniyar BTU
ya kuke san nama
to nama kan yanzu ya canza kala don akwai tsada saboda kafin ma ka hada shikenan wahala ne aikin ma wahala ne mu ma ana cin bashi a can sai mutun ya samu abinci sau nawa bai biya ba kai ta fada da yaran aiki babu balas
to amma masu sai da nama masu yankan shi sun ce idan kun sai nama gare su ba ku cika biya ba
eh muna biya amma mu ma ai muna bin bashi ne cikin kasuwa shi yasa ba mu cika biya lokacin da ka zo kana neman a baka na kudin ka ba ai balas ba da me zaka ba mai nama kudi
dun naman da kike yake biya
a ni kan dun naman da na saya na biya ba wallahi ba mai biya na bashin nama itin ran da na fara tuwo ba mai biya na bashin nama
to me zaki ce ga waɗanda ke sayan nama bashi ba su biya
to su canza hali don su ma mahauta sai wa suke yi
7 days yanzu zaki sai shinkafa kina sayan nama
eh ina sayan nama
kudi hannu ko bashi
a bana sayan bashi kudi hannu ne hannu da hannu ne muna siya
taba sayan nama bashi ba
a bana siya bashi bana sayan da bashi
masu sayan shanu suna yanka sun ce ku ma sai da abinci musamman shinkafa kuna sayan nama ba ku biya bashi kuke siya
ba 7 days a ciki kun tambaye wani ina siya nama hannun ta za a gaya miki ni bana sayan da bashi hannu da hannu ne
ne duka Ibadan babu wallahi babu
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria
to madalla an gaishe ka Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
Rana talata ne ya kan haka fukta samu yin wasan ta na mako na biyu a Cross Sports Stadium hakan din ya faru ne a dalilin bayanan na cutar coronavirus a cikin sassanin ta je din takara ne da Ashanti Goldfish din da suka yi biyu da biyu abin da bai yi wa magoya bayan na kan haka fukta dadi ba friends da yadda club sun ke kan tebuli bayan makon ne biyu da Soma League din Accra Great Olympics ke gaba da maki hudu sai Eleven Wonders a matsayi na biyu ita ma da maki hudu Karela FC KBA a matsayi na uku da maki hudu da Cham FC ita ma makin ta hudu a matsayi na hudu a matsayi na biyar Dreams FC ne makin ta hudu sai Wafa mai maki uku a matsayi na shida Shanti Gold ke a matsayi na bakwai da maki biyu Elmina ke biye a matsayi na takwas da maki biyu Asante Kotoko na a matsayi na tara ita ma da maki biyu sai kom Chelsea a matsayi na goma ita mamakin din na ta biyu makonni biyu kacal kenan da soma wasannin legend din shekara 2020 zuwa 2021 tuni masu koyar da wasa sun soma kokawa game da yadda alƙalin wasa ke gudanar da aikin su abin da ke shafar sakamakon wasa din wannan ba shine farko da muke jin coaches wato masu koyar da wasa na zargin alƙalai ba kuma ba zai zama ƙarshe ba amma dubi ga jan kunni da hukumar kwallon kafar kasar JFA ta yi wa alƙalan kan soma wasannin ligin din kamata yayi ayi musu adalci cewa alƙalan wasannin din sun shirya tsab su taimaka wa ligin sai dai manajojin clubs din ba su yarda da su ba abin da yasa suke shan suka daga gare su a dalilin da ya haka hukumar kwallon kafar kasar Ghana JFA ta mika masu koyar da wasa uku ga kwamitin jan kunni a dalilin korafin da sankarin kai game da yadda alƙalan wasan ke zama musu kafar ungulu a wasannin ligin din kasar masu koyarwa sun hada da Maxwell Konadu na Asante Kotoko Dennis Thompson na Bismarck Dwarfs da Henry Kahama Inter Allies Lagos City FC cikin gaggawa ta bada sanarwar sallaman babban mai koyar da ita wasa coach Goran Barjaka Tarvic wannan koren da ya biyo bayan kashi da ta sha ne a hannun Accra Great Olympics a wasan Premier League din Ghana da ci uku da nema a ranar Juma'a da ta gabata kuma sai Asante Kotoko za ta kara da zakaran kasar Mauritania Noa Dibo a zagayen farko na gasan Champions League a ranar Juma'a aka shirya za a yi wannan wasa a Stade Municipal Stadium da ke a Noa Dibo coach Maxwell Konadu ya kira ɗan wasa 20 don wannan karawa da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin da yau Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
sai wannan kuma muka zo ga takaitattun labarai
miliyoyin Amurka sun rasa ayyukan su a wannan lokacin na hutun bikin ranar Thanksgiving saboda rufe masana'antu da aka yi sakamakon annobar COVID-19 miliyoyin mutane kuma na fuskantar rashin tabbas da damuwa akan samun damar gwajin cutar da kuma wasu abubuwa da suka shafi kiwon lafiya A yau Laraba kasar Azerbaijan ta faɗi cewa dakarunta sun shiga gunduma ta biyu cikin uku da Armenia za ta maida mata a zaman wani bangaren yarjejeniyar zaman lafiya da suka cimma wadda ta kawo ƙarshen makonnin da aka kwashe ana ba ta kashi akan yankin Nagorno-Karabakh kasar Niger da ke yammacin Afirka ta ayyana kwanaki uku na zaman makoki a fadin kasar bayan da tsohon shugaban ta Muhammadu Tanjaye rasu yana da shekaru 82 a duniya
to masu sauraro ta kamta kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta tayar da gabatar da shirin kuma editor mu ta yau sai Julie Leathers Gresham da ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni ce taku Fitch Ne ke muku fatan alkhairi ku kwana lafiya ma assalamu